Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Fasuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kawo muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babawa ko makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da mai da martani akan sanarwar da babbar kungiyar Fulani ta miyatta Allah ta bayar na goyon bayan shugaban Najeriya a zaɓe mai zuwa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Salomu na Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Ghana da kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana, amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makili. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka, ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a ƙasar awa 72 su fice daga ƙasarsa. Maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya Laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na wucin gadi, kana ya yi wa Maduro kashedi. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk abin da wani zai yi ba, muddin ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokuraɗiyya a ƙasar da take Amurka ta Kudu, amma kuma akwai zaɓi da dama. Sanarwar Trump na zuwa ne jim kaɗan bayan da madugun 'yan adawan Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa lokacin da ake gudanar da wata gagarumin zanga-zanga da ƙin jinin Maduro a ƙasar. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa bayan kakakin majalisa 'yar Democrat Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya ba a mako mai zuwa, lamarin da yake gani da abin kunya. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa Pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya, kuma ba ta son Amurkawa su san hali da ake ciki. Shugaban ya ce shawarar da kakakin majalisar ta ɗauka na hana yin jawabi a zauren majalisun ƙasar har sai an buɗe gwamnati za ta zama babban tabo a kan wannan ƙasa mai daraja wanda muke ƙauna, kuma ya ce matakin da ta ɗaukan zai kasance mummunan tarihi da za a tuna da shi. Ya ƙara da cewa yanzu jam'iyyar Democrat ta zama babbar annoba a wannan ƙasar. Sai dai Trump da ya bai ƙarin bayani a kan inda zai yi jawabin da kuma ranar da zai yi jawabin ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya dakatar da bahasi da yake niyya bayarwa a gaban majalisa a ranar 7 ga watan Fabrairu saboda barazanar da ya ce iyalansa ke samu daga shugaba Trump, inji lauyan Cohen a jiya Laraba. Lauyan Cohen Lani Davis ya ce yanzu Cohen ya bada muhimmanci ga lafiyarsa da kuma lafiyar iyalansa. Davis ya ce jinkiri da aka samu ya samo asali ne daga haɗin kai da Cohen ke ci gaba da baiwa mai bincike na musamman Robert Mueller, wanda yake bincike akan yiwuwar katsalanda a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 wanda ake zargin Rasha da aikatawa. An shirya Cohen zai bayyana a gaban kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin Democrat a majalisa, wanda kuma yake binciken yanayi da aka biya wani kuɗin toshe bakin wasu mata a lokacin yaƙin neman zaɓe wanda suke zargin Trump da yin lalata da su. Trump da ya musanta wannan zargin da ake masa. Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara a Qatar a jiya Laraba domin neman taimako ga ƙasarsa da ke fama da tashin hankali, yayin da Amurka kuma ta nuna damuwa ga mace-mace da raunata wasu 'yan Sudan da kuma kama su a wata zanga-zangar makonni huɗu na ƙin jinin gwamnatin ƙasar. Bashir ya gana da Sarki Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a birnin Doha, inda kamfanin dillancin labaran Qatar ya ce shugabannin biyu sun tattauna akan abubuwa da dama, ciki har da batun yankin Darfur da ke yammacin Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita. a hali da ake ci kuma ministan mai a Sudan ya faɗa a can ƙasar a can birnin Khartoum cewa Sudan ta amince da taimako daga ƙasashen hadaddiyen daular Larabawa da Rasha da kuma Turkiya. Ministan mai Azhari Abdul Qadir ya sanar cewa ƙasarsa ta amince da wasu batutuwan alaka da ƙasashen duba da irin hali da Sudan ta tsinci kanta a ciki, to sai dai bai ƙarin bayani akan adadin taimakon da kuma lokacin da za a zo musu da waɗannan taimako ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, a Najeriya ana ci gaba da mai da martani akan sanarwar da babbar kungiyar Fulani ta miyatti Allah ta kasar ta bayar na tabbatar da goyon bayan ta gabaki ɗaya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a babban zaben da za a gudanar na shekara 2019. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanna ya haɗo mana.
A 'yan kwanakin da suka gabata ne babbar kungiyar Fulani ta miyatti Allah ta kasa a ƙarƙashin shugabancin Kiruwa Ardo Zuru ta gudanar da wani taro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda ta bayyana matsayar goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaben shekarar nan ta 2019. A zantawarsa da Nasiru Adamu Alhikaya ta wayar tarho, sakataren kungiyar na ƙasa Baba Usman Ingal Zarma ya bayyana wasu daga cikin dalilansu na kama bangaren na Buhari na jam'iyyar APC.
A ƙarƙashin ƙasa, yanda ba kowa bane ya sani irin waɗannan agogowa na empower da ake faɗa, mutanenmu da dama sun amfana dangane waɗannan dalilai. Majalisar zata zuwa ta miyatti Allah ya yanke hukunci, lalle ya kamata a fito kalara a goyi bayan Janar Muhammadu Buhari.
To sai dai wani daga cikin dattawan kungiyar ta miyatti Allah kuma tsohon shugaban kungiyar na babban birnin tarayya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji, ya ce wannan ra'ayi ne kawai na shugabannin kungiyar a ƙarƙashin Kiruwa Zuru, amma ba na ɗaukacin Fulanin Najeriya ba.
Ina ganin wannan ya yi faɗi sonka ne, ya faɗi abin da yake so ya ce. Amma kungiyar miyatti Allah ta fi ƙarfin wani mutum ɗaya ya ce duk Najeriya ga mutumin da za su jefa mishi. Masu ɗan takarar nan na shugaban ƙasa dukkansu Fulani ne ko duk 'yan Najeriya ne, kuma kowane ɗan Najeriya ba Fulatani ɗan miyatti Allah yana da 'yanci ya zaɓi inda yake so. Ko a gidanka ba za ka ce kowa sai ya jefa ma wanda kake so a jefa ma, kamar irin miyatti Allah wadda take local government 774, babu inda ba ta da office ya ce ai dukkansu za su zaɓi mutum ɗaya.
Ba ka ganin shi a matsayinsa na shugaba watakila yana iya ɗaukar mataki ko kuma wani yanke hukunci dangane da dukkan Fulani a matsayinsa na shugaban Fulani a duk Najeriya?
Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, ba miyatti Allah kawai ba, kowace ƙungiya a nan ba wani mutum kamar a matsayin miyatti Allah wanda zai hito ya ce duk Fulanin Najeriya zai yi magana abin da ya ci shi ne za su, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba.
To in na fahimce ka kenan, menene matsayar ku Fulani 'yan wannan kungiya dangane da siyasa ko kuma zaɓe na shekara 2019?
To ai in ka duba Fulani kamar kowane irin mutane ne a cikin Najeriya, kowane mutum yakan iya zaɓi wanda yake so a cikin rayuwarsa. 'Yan takarar nan dukkansu 'yan Najeriya ne ko dukkansu Fulani ne? Kowane mutum yana da hujjar ya zaɓi wanda yake so.
Wannan lamari da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu dattawa da ma wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta miyatti Allah su ma suka fito ƙarara suka nuna goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar, bayan da shugaban kungiyar na ƙasa Kiruwa Ardo ya bayyana a kafafen yaɗa labarai yana tabbatar da matsayar tasu ta bin shugaba Buhari. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, kafin mu kai ga shirin na gaba, an shakata da wannan waka.
halaka kamar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kamar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kamar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa
talaka ka bar kuka kuri an ka ɗan cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
latino da sardaula premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya
talaka ka bar kuka kuri an ka ɗan cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kuri an ka ɗan cinka ka rike makamanka kar a zo a rude ka don ka sai da ɗan cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damar ka
talaka ka bar kuka kuri an ka ɗan cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka wa ga dama zaɓi yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in ko ma ki ma koma gidan jiya da shamfama
talaka ka bar kuka kuri an ka ɗan cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
madala to wannan haka yake har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 2:12 na dare gashirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a masu sauraro barkanku da yau barkanmu da sake saduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi mutanen da ke da wata bukata ta musamman sule mumuni barma ne ke fatan ana shan hantsi lafiya A makon jiya mun fara baku kadan daga cikin doguwar hirar da muka yi da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar Sido Nuhu Umaru wanne bayani akan muhimmancin ilimin nakasassu musamman ga yara kanana to a yau zamu ci gaba da batun karin kudaden tallafin kungiyoyin nakasassu da hukumomin Nijar suka yi alkawalin sa daga shekarar nan ta 2019 to amma bakon na yau zai fara ne da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka wa nakasassu samun ilimi mai zurfi sabanin yadda a halin yanzu ake ganin daidaikun su ne kawai yake nasarar ketare sirradi don kaiwa cikin jami'o'in wannan kasa
in ka dauki bangaren yara masu fama da rashin ji kurame kenan to wa'annan mushannin nasu Niger ba ta da mushe ko guda wanda yana samu cikakken horo domin ya koya musu har su je jami'a ka gani zuwa jami'a garin su akwai wuya wannan ko kwanakin baya mun samu mun yi babban muhawara da shugaban gwamnati Birji Rafini a watan Mai da ya gabata wanda shi da kanshi Birji Rafini ya cira taron ministoci dukkan ministocin Nijar ya hada su ya ce mu zo mu zazzata da su mu ba su mu waye musu kano bisa ga haƙoƙin adam na mutane masu nakasa domin kai wannan kukan mun ce ya kamata gwamnatin Nijar ta taimaka domin a samu ƙwararrun mushanni da aka ba su horo bisa fanni-fanni na mutane masu nakasa domin a ba su goyon baya. Kaga nan daidai ne hal yau ba a samu ci gaba kwarai ba bisa ga waɗansu mutane masu nakasa kaman kurame kaman sauran yara wanda ake aihuwa da wata kama wanda ana ce musu handicapped intellectual wannan babu mushannin kwararru a nan Niger. To amma in ka dauki bangaren makahi bangaren guragu da sauran dai mutane masu nakasa kaman zabaya wannan akwai manyan mushani cikin mu wanda suke aiki cikin manyan ma'aikata da gwamnati. Ina ganin babban controller na jihar Niamey ma bangaren finance wani gurgu ne wanda yana aiki wanda in ka ga aikin shi ma malam sai kai mamaki. To akwai cikin manyan ofisoshi na gwamnati ma insha Allah mutane masu nakasa suna bada goyon baya kwarai kuma masu hazaka ne kuma gwamnatin Niger ma ta tabbatar da haka duk inda aka ba mutum mai nakasa aiki zaka same shi mutum ne wanda yana bada kokari kwarai domin tabbatar da wannan aikin yadda ya kamata. Yanzu dai babu kamar limit babu iyaka ga karatun mutane masu nakasa inda an sa muayen kayan aiki da kwararru masu horo malaman horo domin taimaka mutane masu nakasa.
Akwai maganar kudaden da ya kamata gwamnati ta kebewa nakasassu domin bukatunsu na kowace shekara a kasafin kudade wanda bincike ya nuni cewa dole ne a kara akan waɗanda aka saba bayarwa saboda yadda ake ƙara samun yawan nakasassu ko kuma wani bincike ya nuni da cewa an samu yawan su. Ya zuwa yanzu bayan gwamnati ta amince da wannan bukata shin ina aka kwana da yake maganar ta kai majalisa an fara zartar da shi wannan mataki da gwamnatin ta amincewa?
To na gode maka da wannan tambayar taka saboda gaskiya mai muhimmanci ne kwarai. Lokacin da aka girka wannan gidauniyar da ake taimaka mutane masu nakasa shekara 1999 mutane masu nakasa kalilan ne saboda ba su ma kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na al'ummar Niger. Amma ƙididdiga sun nuna kamar yadda ka ce tun shekara 2012 mu kashi hudu ne da ɗigo bakwai cikin ɗari na al'ummar Niger. Mun kai mutane 715 da 400 da 'yan kai wanda ƙididdiga sun nuna mutane ne masu nakasa wanda suke rayuwa a Niger. Amma har yau kuɗin nan ba a ƙara shi ba. Da muka yi tattauna da gwamnati ita ma da kanta dukkan ministoci sun nuna cewa gaskiya wannan kuɗin ya yi karamci kwarai kuma ya kamata a ƙara shi. Amma mamakin mu shine da muka gani projet de loi tsarin doka wanda aka tura a majalisar dokoki gaskiya wannan kuɗin ma maimakon a ƙara shi ma ƙara rage shi an kai. To wannan abu ya ba mu mamaci kwarai. To mun nuna ma shugaban gwamnati kuma ya ce zai dauki mataki. Mun san lattiza ne, mun san kuma yana da alƙawali. Gaskiya muna tsammani amma muna sa kira, muna maimaita kira da cewar in dai har gaskiya ake yi ana son a aiko kowa da bara, in dai har gaskiya ake yi ana son a taimaka mutane masu nakasa, to dole ne wannan kudaden a ƙara su saboda a taimaka yara mutane masu nakasa a ba su tallafi su koyi aikin hannu. Kuma wanda suka manyanta kwarai a gani yadda hanyoyin da ya kamata a taimaka ma rayuwarsu domin hana su zuwa hanyoyi suna bara. Kullum gwamnatin Niger tana cewa barace-barace sun yi yawa har ma abu wanda bai da daɗin ji ma mutane masu nakasa ana koro su da kasashen Algeria da Benin ana maida su gida. To wannan ba ci gaban mu ne ba, ina ganin maida abun nan kasan mu baya ne ma. To wannan in dai har gaskiya ake yi ana son aiko kowa da dukkan wannan lamura, to dole ne sai an ƙara waɗannan kuɗaɗe domin a taimaka mutane masu nakasa domin hana su da bara.
Kan maganar nan ta barace-barace ana hasashen nan ba da wani dogon lokaci ba za a ƙaddamar da wata doka da ke haramta bara a wannan ƙasa.
Dama akwai doka wanda ta hana bara a Niger, sai dai wannan dokar ta ce a'a mutane masu nakasa ba da su ba cikin wannan hanawar. Kila gwamnati tana iya ta yi doka ta ce har mutane masu nakasa ma an hana su yin bara. Amma kun sani ba a aiwatar da doka mai kashe mutum mana. In dai mutum mai nakasa ba a bashi dama ba a bashi kayan aiki ba wanda ke tallafa mu rayuwar shi ba, to bai yiwa a hana shi bara. Mu kankan mu mutane masu nakasa mun gashi da baran nan, kowanne nakasashe in ka tambaye shi wai baran nan da radin kanka ne, ina cewa wallahi shi ma da kan in dai akwai wani dama na yin wani aiki to shi ma ba zai so ya yi bara ba. Amma abu ya zama tilas ne mana, saboda na ce maka dama ga dukiya wanda gwamnati ce ya kamata ta sa domin tallafa mu rayuwar mutane masu nakasa, maimakon a ƙara ma a rage shi ne. Daya na biyu kuma, mutane masu nakasa duk da wahalar rashin samun tallafi da yawa, akwai mutane da yawa wanda suke tsere-tseren kaya wanda al'umma za ta amfana da shi, amma waɗannan kayan da muke kira ma ana dubin waɗannan kayan ma na kasa su ne ma, ka gani al'ummar Nijar har yau kayanmu ba su waye ba. To wannan abun yana ga hawajen gwamnati ma, saboda gwamnati ai tana sayan kaya ga furnisher daban-daban, to me yasa ita gwamnati ba ta bamu dama in mun yi kaya ta sayi kayan nan ga hannunmu? Akwai gwamnatoci da yawa nan Afirka ma, kasashe makwabtanmu da yawa, gwamnatocinsu na sayan kayan mutane masu nakasa suke kerawa, tana sayan su ga hannunsu. Yomin gwamnatinmu ta zo ta sayi kayan nan ga hannunmu kuma ta ba mu tallafi, ta gani in mutane masu nakasa ba su rage barace-barace ba, kai ba ka samu tallafi ba, kayan da ka kera ba a saya, kuma in an ce za a hana ka bara, ka gani abun kawai bai mai yiwa ba ne. Don ina ganin a halin yanzu in gwamnati ta ce babu wani mutum mai nakasa wanda za ta bara, to ina ganin ta dauki magana mai nauyi. Amma duk lokacin da gwamnati ta bamu dama, ta bamu arziki kamar dukiya isasshe wanda za mu yi waya kanun mutane masu nakasa, wanda za mu koya mutane masu nakasa aikin hannu, Lattizawa wanda su suna fama da lattizantaka da kuma nakasa, a tallafa ma rayuwarsu. Duk lokacin da gwamnati ta tabbatar da haka, to ina tabbata maka da cewar mu ne masu shiga gaba-gaba na cewar kawo wani mai nakasa a gan shi yana bara.
Masu sauraro, bakin abin da ya sauka kenan a shirin na yau, sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ƙarshen wannan hira, inda shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidonuhu Umaru ke bayyana matsayinsa dangane da dokar bara da ake shirin kafawa a wannan ƙasa. Kafin wannan lokaci, a madadinsa da sauran abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku, salamu alaikum.
To madalla gaida Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma ga Radwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guide za mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine kusa yadda kaddarori na namu wanne ya faɗi wa gwamnati haka. Jaridar ta ce gaskiya dai na ƙara bayyana game da roƙo da babban jami'in rusashen kamfanin zinarin na Men's Gold na Napier Mensa, wadda aka fi sani da namu wanne ya yi wa gwamnati. Jaridar ta ce baro-baro namu wanne ya faɗa wa gwamnati ta sayar da ƙaddarorinsa a biya waɗanda sun ka zuba dukiyarsu cikin Men's Gold, sai dai gwamnati na ɗari-ɗari tana buƙatar a gabatar da buƙatar haka a rubuce tukunna. Har yau jaridar ta Daily Guard ta rubuta wannan labarin. Kotun koli ta yi waje da Ibrahim. Jaridar ta ce fatar kamfanin Exxon Cubic Limited, wadda ke da alaka da Ibrahim Muhammad Kanin tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama, wajen samun diya daga gwamnati dangane da dakatar da aikin haƙan sanfolo na miliyoyin dololi, ya tarwatsi. Wannan ya biyo kore karar da kamfanin ta yi ne a kotun koli dangane da kalubalantar matsayin kotun kare haƙƙin bin Adam a Kumasi, da ke cewar an mallaki ma'adanan ta hanyar da bata dace ba. Ita kuwa jaridar Daily Graphic labarin da ta rubuto shine an yi kira ga ungunnin zango su samu sha'awar duka harkokin ƙasa. Jaridar ta ce chief whip marasa rinjaye a majalisar dokoki Alhaji Muttaka Mubarak ya yi kira ga al'umman zango su nuna sha'awa cikin duka harkoki na ƙasa. Ya ce sau da yawa an ana gabatar da shirye-shiryen ƙasa, wasu a cikin ungunnin nan suna zura ido ne kurum ba ruwansu da abin da ke kai na kawowa, shi yasa yake kira ga a rinƙa sa kai cikin harkokin ƙasa. Har yau jaridar Daily Graphic a rinka bayyana wa jama'a inda aka kai da binciken kashe-kashe da ake yi. Jaridar ta ce maza kujerar hukumar wayi kan al'umman kasa Ms. Josephine Nkrumah ta bukaci 'yan sandan Ghana koyaushe su rinka bai wa jama'a labarin inda aka kai game da binciken kashe-kashe da ake yi lokacin nan, yadda mutane ba za su karaya da su 'yan sandan ba burin iya magance matsalar kisar mutane. In mun leka jaridar Ghanaian Times ita yau babban labarin ta shine shugaban kasa ya sake bude mahakan zinarar Obuasi bayan dakatar da aikin tsawon shekaru hudu. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi bukin sake bude mahakan zinarin nan, wato Anglo Gold Ashanti Gold Mines da ke Obuasi, yana mai harsashin samun dola biliyan 216 daga diya da haraji cikin shekaru 22. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla gaida Ridwanul Allah, yanzu kuma sai wasu kan daga cikin sakon da kuma sauraro ke kira ta waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatakum daga tsohuwar kasuwa garin Fatakum. A yau ina so na mika sako na da kuma kira da jan hankali ga hukumar mata ta Najeriya da cewa akwai wani wadda yadda kimatarsa har ya sake ta kan dan ra'ayin siyasa ta tana son shugaban kasa Muhammadu Buhari, shi kuma baya ra'ayi har ya kai ga duka ya balle mata haƙori. To gaskiya hukumar kungiyar mata ta Najeriya ta kamata ku gurfanar da wannan mutum a gaban kotu, saboda a ɗau mataki saboda mata ba abun walakantawa ba ne.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacce da karamar kuma ta Dalija Taraba tarayyar Najeriya. Sai ya kira ga 'yan takarar siyasa na jihar Taraba daga gwamnoni zuwa majalisa da ma dukkan waɗanda suke ɗan siyasa a jihar Taraba da su yi karatun tana zo su cire siyasar bambancin ƙabilanci da addinanci a zukatansu, su koma cikin siyasa na neman a raya ƙasar jihar Taraba da cigabanta domin haɗin kan al'umma baki ɗaya.
Assalamu alaikum. Mai magana malam ne zanen yi wa hasa na ka kuma damar domin cira ga irin talakawa masu faɗa da jinin saboda bambancin siyasa. Kusan ifa siyasa ba buwa ce ta zo za ta wuce. Domin daga inda aka kammala zaɓe a kasar mu siyasa ta wuce sai kuma masu mulki. Me ne faɗa da yan uwanku saboda nema wani mukami? Ku sani fa su ɗannan wanda muke faɗa domin su ɗin da junanmu, su ba sa faɗa da junansu domin ta talakawa, kuma sai mu talakawa mu kai faɗa domin su masu neman takara. Ku sani ba mai mulki yawa mai mulki ni kuma talaka faɗa mu wani talaka.
To madalla, mun gode ga wanda suka samu ba damar kira da ajiye mana sako. Sai a ci gaba da kira na ajiye mana mu kuma mu ci gaba da kawowa. To da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka, ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a ƙasar awa 72 su fice da ƙasarsa. Maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya Laraba, sa'o'i kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela na wucin gadi. Ghana ya yi wa Maduro kashedi. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk abin da wani zai yi ba, muddin ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokradiyya a ƙasar da take Amurka ta Kudu, amma dai kuma akwai zaɓi da dama. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa, bayan kakakin majalisa 'yar Democrat Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba.
To madalla masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.